sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Babu Kumakiyar da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa a shirin Bana Hantsi a yau ranar Litinin 23 ga watan Mayu na shekarar 2022. Cikin shirin za a ji cewa kungiyar Kiristoci rashin jihar Filato Kan ta yi kira ga samar da adalci ga kowa, sai kuma shirin zauren matasa wanda Nasiru Adamelika ya shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku shirin jaridan Najeriya, amma yanzu sai a gyara zama a fara sauraron cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makiri. Shugaban kasar Poland Andrzej Duda ya gudanar da jawabi a majalisar dokokin kasar Ukraine a jiya Lahadi, inda ya bada shawarar cewa Kyiv ta saki wani yankin ta tabarwa kasar Rasha domin kawo ƙarshen mamayar Moscow ta tsawon watanni uku. Duda ya shaidawa majalisar dokokin Ukraine yana mai cewa an bayyana muryoyi masu damuwa, suna cewa ya kamata Ukraine ta mika wuya ga bukatun Putin, yana nuni da shugaban Rasha Vladimir Putin. Ya ce Ukraine ce kadai take da haƙƙin yanke shawara hangame da makomarta. Ya ƙara da cewa ba za a iya komai game da ku ba tare da ku a ciki ba, inda aka miƙe tsaye aka jinjina masa a cikin zauren majalisar dokokin. Duda shugaban wata ƙasa na farko da ya jawabi a majalisar dokokin Ukraine tun bayan mamayar Rasha a ranar 24 ga watan Fabrairu. Ya ce dole ne ƙasashen duniya su buƙaci Moscow ta janye dakarunta kwata-kwata daga Ukraine. Shugaban na Poland, wanda ƙasarsa ta karɓi 'yan gudun hijiran Ukraine sama da miliyan 2 da suka tsire daga yakin, ya ce ba zai huta ba har sai Ukraine ta zama mamba a tarayyar Turai. A hali da ake ci kuma, shugaban ƙasar Senegal Macky Sall ya faɗa a jiya Lahadi cewa zai je Rasha da Ukraine nan ba daɗewa ba a madadin ƙungiyar tarayyar Afirka, wanda a halin yanzu yake mata shugabanci. A ranar 18 ga watan Mayu aka shirya tafiyar, amma bata tabbata ba saboda matsaloli da aka fuskanta wurin shirya tafiyar, kuma an fitar da sabon lokaci. Sali yana faɗa a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz. Ya ƙara da cewa ya samu damar wakiltar Afirka ne daga ƙungiyar tarayyar Afirka na yin wannan tafiya da ita Rasha kanta ta ba da gayyata. Mamayar da Rasha ta kaiwa Ukraine, wanda ya yi wa tattalin arzikin Afirka lahani sakamakon hauhawan farashin hatsi da ƙarancin man fetur, ya fuskanci rarrabuwan kawuna a nahiyar Afirka. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Joe Biden ya isa kasar Japan a zagayen balagurinsa na biyu da ya kai a nahiyar Asiya a matsayinsa na shugaban ƙasa. Biden zai yi aiki sosai a cikin waɗannan kwanaki biyu. A yau Litinin zai gana da Prime Minister Fumio Kishida da Sarki Naruhito, tare da inganta wani shirin kasuwanci tsakanin ƙasashen duniya da Amurka ke jagoranta. A ranar Talata zai ƙaru da shugabannin Indiya da Australia da Japan don halartar taron ƙungiyar tsaro ta Quad. Biden ya sauka a tungar sojin sama ta Yokota a wajen birnin Tokyo bayan da ya shafe kwanaki biyu a Koriya ta Kudu, bulaguron da ke jaddada ƙudurin tattalin arzikin Amurka ga yankin. Jama'an Amurka za su iya yin hasashe ne kawai ko Koriya ta Arewa za ta gwada makamai masu linzami da bamabamai yayin da shugaban na Amurka ke ziyara a yankin bayan ya yi watsi da yunkurin Washington. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un bai tayar da wani gwaji ba yayin da Biden ke makwabciya Koriya ta Kudu, amma jama'an Amurka suna cikin duhu akan abin da ka iya faruwa.
In an jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya, kafin nan za mu leƙa Najeriya, inda ƙungiyar Kiristoci ta Najeriya Rashin Jihar Filato ta nemi masu riƙe da madafin iko da a yi adalci da duk mutumin da ya aikata ba daidai ba. Wakiliyarmu Zainab Babaji na ɗauke da wannan rahoton.
Ƙungiyar haɗin kan Krista a Najeriya, wato Kan Rashin Jihar Filato, ta buƙaci a riƙa yin hukunci kan duk waɗanda suka aikata abin da ba daidai ba don samar da adalci ga kowa. Ƙungiyar ta Kan tun farko ta buƙaci ransanta na jihohi da su gudanar da zanga-zangar lumana ne don gabatar da saƙon rashin jin daɗi kan kisan da wasu matasa suka yi wa wata ɗaliba mai suna Deborah Samuel a kwalejin ilimi ta Shehu Shagari a Sokoto bisa kalaman ɓatanci da ta yi kan Annabi Muhammadu.
Ƙungiyar The power to speak the truth, the power to preach righteousness. We pray that you release upon all the church leaders in the name of Jesus.
Irin waƙoƙi da addu'o'i kenan da ƴaƴan kungiyar Khan a jihar Plateau suka yi a harabar ofishin na Khan. Shugaban kungiyar Khan a jihar Plateau, Reverend Father Polycarp Lubo, yace rashin bin doka wajen aiwatar da kisan na Deborah shine suke kalubalanta da jan hankalin hukumomi su yi adalci.
Mun zo ne don mu ce da ma duniya cewa kisan gillan da aka yi ma ita Deborah nan bai dace ba, ko da wani irin laifin da yi da annan sororita me ya kai ga haka. Den za a iya bata hukunci da yawa jaba. Rashin dokan matakin nan da nan shine na kawo nawa. Amma hukuma sun dokan matakin nan da nan kuma sun hukunta mutane a daidai bisa da ya kamata, ba za su samu irin wannan abin ke faruwa ba. Amma domin in an kama wani sai a je kotu, daga kotu sai a sashi sai daga sai baka sai da je ba.
A cewar Reverend Dr. Gideon Para Malam, bai kamata irin waɗannan kashe-kashe su ci gaba da aukuwa a Najeriya ba.
Kada irin wannan abubuwa su ci gaba. Ba za mu taba mu yadda ma Krista su je su kashe musulmi ba, don musulmi ya yi magana da bai kyau ba akan suna Yesu Kristi Almasihu maceto mu. Ba za mu yadda ba, kuma ba za mu yadda ba musulmi su dinga kashe Krista saboda abinda suka faɗa ce Krista ya faɗa haka. Wannan ta sha faruwa, amma saboda yadda aka kashe Deborah, gaskiya magana ta fita, duniya ta sani duka. Irin wannan zuma a kasanmu na Najeriya ba zuman da ya kamata ba. Shugabanni musu tsaya da karfi a daina yin irin wayannan abubuwa.
Ita ma Madam Edna Caleb Gochin, wace ta halarci gangamin, ta ja hankalin matasa ne da su daina yin amfani da kafar sada zumunta wajen yada kalaman kiyayya.
Eh, hansa din da aka kawo mana an bamu wannan abun don mu dinga sada zumunta da mutubadun hada ya rarraba mu ba, saboda haka roko na game da ƴaƴanmu yau duk abin da ya faru mu kai kuka ga Ubangiji zai yi mana.
Jami'an tsaro da suka hada da ƴan sanda da karun da ke wanzar da tsaro da civil defense sun bada kyakkyawar tsaro a harabar ofishin Khan har aka kammala ba tare da wata matsala ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaida Zainab Babaji, halin zai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga baba dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
A jiya Lahadi, tsohon Prime Minister Pakistan Imran Khan ya sanar cewa zai jagoranci wata gagarumin zanga-zangar lumana ta kinjinin gwamnati a babban birnin kasar Islamabad a wani lokaci cikin wannan mako domin ƙara kaimi akan bukatar sa ta gudanar da sabon zabe. Khan ya buƙaci magoya bayan jam'iyyarsa ta PTI a takaice, Khan babban jam'iyya a Pakistan, da su isa birnin domin halartar taron gangaminsa da ke farawa a ranar Laraba. Yana mai cewa a ƙarshe zanga-zanga za ta rikide ta koma zaman dirshe, kuma za su ci gaba da yin haka har sai an saurari buƙatarsa. Wata ƙawance ƙarƙashin jagorancin 'yan adawa ta kori tsohon ɗan wasan cricket wanda ya zama ɗan siyasa daga mukaminsa a watan da ya gabata a wata ƙuri'ar rashin amincewa da shi da majalisar dokokin ƙasar ta kada, lamarin da ya kawo ƙarshen gwamnatinsa ta kusan shekaru hudu tana mulki. Babban abokin hamayyar Khan na siyasa Shahbaz Sharif ya maye gurbinsa a matsayin shugaban sabuwar ƙawance da ke mulki. Ba za mu taɓa amincewa da wannan gwamnati ba a kowane hali, in ji Khan a wani taron manema labarai wanda aka watsa ta gidan talbiji a birnin Peshawar da ke arewa maso yammacin ƙasar, yayin da yake bayyana shirinsa na yin tattakin. A ƙarshe, yaƙin Ukraine tare da cuta da ɓarna da ta biyo bayansa ya ƙara ta'azzara hajiyar Lahadi, yayin da hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta kira ƙasashe don magance cutar da har yanzu ake fama da ita da ɗimbin ƙalubalolin kiwon lafiya da ake fama da su a duniya. Duk inda ake yaki akwai yunwa da ciwo da suke biye, in ji shugaban hukumar kiwon lafiya Tedros Adhanom Ghebreyesus yana kashedi a ranar farko wurin buɗe babban taron hukumar lafiya ta duniya. Babban taron wanda zai ci gaba har zuwa ranar Asabar shine karo na farko da hukumar WHO ke gudanar da taron kasashe mambobinta 194 a karon farko tun bayan bullar cutar COVID-19 a ƙarshen shekarar 2019. Tedros ya yi gargadin cewa muhimmin aiki a wannan taro don magance kalubaloli masu tarin yawa na kiwon lafiya a duniya ciki har da matsalar COVID-19 ba zai iya yin nasara ba a cikin duniya da ake fama da rarrabuwan kawuna. Tsohon ministan lafiya na Habasha ya ce yana kallon barnin da aka yi a Ukraine ta irin abubuwa da shi kansa ya taba gani a baya, yana mai cewa ni yaro ne na yaki.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, to kafin mu kai ga shirin mu na gaba a shakata da wannan faifan. Shirin na zo muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku ga shafin mu na yanar gizo ta adireshin voahausa.com. A nan birnin Washington DC agogon mu na cewa karfe 3 da kusan minti 14 na dare. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Zauren matasa. Masu sauraro barkamu da dawowa sabon shirin Zauren matasa na VOA dake tabo abubuwan dake cewa matasan tuwa a ƙwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaki da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin Zauren matasa na VOA da ya sauka yankin Agadez na jamhuriyar Niger, inda wakilin Muhammad Mahmud ya shirya mana zantawa da matasa kan illa ko akasin haka ta dakatar da shigowar bakin haure yankin. Shin yaya hakan ya taba tattalin arziki, tarbiyya da sauran lamuran rayuwar yau da kullum? Makon jiya matashi Muhammad Agal ya fara ambata mafita ga wannan kalubale da hakika ya shafi tattalin arzikin Agadez.
kamar dayiciya waranan ta kai nawa
kinan sama in ya ake neman ta su partner ne suke ta suna neman abin sakamakon na su OEM a su kowace shekara ce ake zuba musu mu kuma sai waɗanda ƴan cagogin da project din sun tace sun nema ga partner a ba su abin sannan ne za a bada a ba mu da ni kenan kaga akwai bambanci da wanda wanga tammawar buka ce can ita kuma ga garanti ce tunda garanti ne duk shekara ana zuba musu wannan kudaden kenan ka gani shi yasa nace sun fi mu jin dadi mu ba mu jin dadin komai cikin tayyagar ake kenan shi ne muke kira magabata na namu mu ba mu sani ba ko su ake ba kudin kowa ne mu ba mu sani ba wannan sani sai Allah amma ya kamata a diba a gani yanzu sama da shekara biyu ba a ba kowa komai ba ɗan caga suna nan wani in ka gani sai ya baka tausayi akwai wanda wani ma ya haukace a cikin ta yadda ake saboda litarman ke yi wa kai ka kama kuɗi kuma yau an waye gari baka da komai kenan wannan abu yana iya taba ma kwallon ka har ya kai ma ka haukace ma baka san me zaka yi ba akwai su bisa ta yadda ake yi ginin mu rema kirin da muke yi gwamnati dibo wannan lamari a dibo wannan lamari a gani ya za a yi ba wai su kadai ba bai wa a ce ba ko fudan gari bai kamata mu sasa fa normal a ce ba ko fudan gari wallahi abinda suke ci wallahi tallahi billahi lazi ya hidan dan gari bai cin shi
kamar Abdul Karim ku ne matasa kuka fi shiga cikin kangin kakani kaitun bayan da aka sa wannan dokar kamar yanzu menene gwamnati ya kamata ta yi nazari akan shi don samu mafita ga matasa
to Hamid ita kasan gwamnati uwa ce kuma uba duka muna karkashin doka ta gwamnati yau duk abin da zakai akwai dokoki da gwamnati ta shimfiɗa kana da akwai dokoki da zaka bi kai na da inci to cikin incin nan ya kamata ita gwamnati ta yi tunani menene doka ta ce bisa kan matashi menene ya kamata a ce amma matashi menene doka ta shimfiɗa to ta nan ne gwamnati za ta ga ta bi hanyoyi kaga an ce dole duwa a l'education a sa mutum lakwalko duwa a la santé a kiyaye lafiyar shigo to da duwa da wasu abu duka da ya kamata a ce mutum tun yana yaran shi ma ya kamata ya amfani da wa'annan to wannan abun eske ana amfani da su yanzu matasa me yasa ka ga matasan ga su ragaci saboda gwamnati ta bar sa ido ta bar kulawa yanzu ba ruwan gwamnati kai shugaba ko ku masu rike da karaga da iko duk yan kula kasashen waje kun tura su yi karatu su yi ilimi wannan da ke gagashin naku ba ruwanku ba ɗiyanku bane ba ɗiyanku bane kenan ba ku damu da su ba kenan mafita sai kun dawo yayin da ku kula da wa'annan ɗiyan naku ku kula da wa'anga wa'anda ke diba ba ɗiyanku bane ɗiyan wasu ne amma ɗiyanku ne ku kula ku maido hankali akwai kuma wata mafita ta biyu mu ɗan jarida yau an ce mu ne katrin pouvoir ko yau mun hita katin buwa ma turwa zan buwar dan ka a ce muni na farko saboda in mun gyara ka gyara in mun bata ka bata jarida koko to kenan ɗan jarida ya kamata su ma su kama bisa maido hankalin shugabanni su kula da matasa muna da kayan aiki muna da baki na magana al'umma na sauraron mu su ma shugabannin suna jin tsoron mu kenan tare da mu ya kamata mu tilasta musu su komo hanya ta kirki domin su kula da wannan matasa dan jarida shi ke da micro shi ke da magana shi ake saurari yau in yaso abu ya canza sai ya canza shi ne nace ma dan jarida in ya bata ka kaba in ya gyara ka ka gyaru to mu ma ya kamata mu taka wannan rawa ta kawo change dan ma'aikatan ga su samu mafita
jawa madam Aminu kamar shin ka taba samu wata kulawa daga bangaren gwamnatin bayan da ta dakatar da wannan safarar ta bakin haure da a cikin ta ne kake sabo kana harkokin ka na yau da kullum
a kula ta ɗaya da rana ma kai ni a ambaci sunana ma ba a taba ambata ba amma abinda zani ga amma zani dan komawa baya tunda yanzu ai muna neman mafita ne to ni zan koma bisa ga ciwon da yanzu muke tare da shi da abinda muka sani jiha a Gadas in kai ji an ce an yi tariya hanya kai kishin kinkan cewa kamar ana cikin wani yanayi na tawaye to yanzu yanayin da muke ciki babu tawaye ko guda kowa ya dawo cikin gari amma ba yiwuwa kaji an yi sati guda in kana sauraron labaru baka ji an ce an yi tariya hanya ba kuma yanzu ya kai inda yake tariya hanya ba wai sai can cikin daji ba kusan gari ake yin shi kuma yanzu cikin gari yanzu baka isa ka aje moto ba kuma din me ya kawo wannan abun lalacewar matasa da babu aikin da zasu yi an raba su da aikin su kuma ba a ba su wani aiki ba yanzu ya kai inda yake kai ran nan can gabastin gari abin da aka sheda mana da bindiga aka zo aka shiga cikin gari aka gwada bindiga aka saci moto moto aka doka ba kudi aka nema moto ne aka zo cikin gari aka gwada bindiga aka doke shi to wannan lalaci ya kai wanga kenan dole ne a maida hankali bisa ga matasan nan saboda duk yanzu waɗanda ke waɗannan sace sacen tsoho ba iya yinsu saboda tsoho ba iya gudu tsoho ba iya aiki da bindiga kenan matasan nan su ne da har yanzu sai an zo an kula da su sai an nemi musu abin da yake yafi wannan safarar bakin dan a ba su abin da yake bai kai ga safarar bakin ba an ce su koma kenan kenan shi kan shi gwamnatin sai na dawo gusa waccan magana ta baya samu yadda yake so ba wagga dokar an doke ta amma za ta zama ƙwariya ƙwariya saboda dole ne wani lokaci shi kan shi gwamnatin sai dai ya rufe ido saboda abin zai fin karfin shi saboda in na hana ka abu dole ai in samu maka wani abu wanda yake shi ne madadin wannan abu tunda dama yauni ne bisa ga gwamnati ni gaskiya abin da nake gani mafita matasan nan a nemo musu sana'o'i waɗanda yake dama suna bisa waɗannan sana'o'i waɗanda yake ba su iya sana'o'in ba kuma sai a ja su saboda yau kasuwanci ai ba wani abu ne wanda yake maji bane dan lokaci kadan ne za a gwagwada maka abin ga in ka so shiga yadda za a yi ga yadda za a yi ga yadda za a yi kenan wannan baya da ma wata matsala bisa ga kamar a ce a koya mutum sana'a hannu to kuma wanda yake dama yana da sana'a hannu a tallafa mai bisa ita bisa wannan sana'a yanzu a garin Agadez kaga duk wata rayuwa da ka sani ta garin Agadez tana tahiya da wagga safarar baki saboda yau in a ce ma in baka misali ko dinki kake lokacin da ake wanga tahe-tahen kai ma kana samu abin da kake samu in dafo abinci kake kana samu abin da kake samu in wani ake ce mishi taxi kake ko kabu-kabu taxi yanzu sun mutu ma babu su ne da Agadez
duk wannan safarar ke
duk wannan abin shine musabbabin da ya kawo komai ya koma baya
malam Bishir Alhaji Sani yanzu safarar bakin haure an dakatar da ita ne a shekara ta 2006 kusan shekaru 6 zuwa 5 kenan shin shekarun ga 5 da aka kwashi ba tare da safarar bakin haure ba menene kuke yi a matsayin ku na matasa
to a matsayin mu na matasa gaskiya tunda aka dakatar da wannan haraka kusan a yanzu zaman da muke gaskiya ba kama cewa ga aikinka mutunan da ya saba samu abu daidai bakin gwargwado yana rufa ma kan shi asiri yana da sana'ar shi tsayayya wanda yake tana dangantaka da wannan aiki na haraka bakin haure yau kuma awwayi gari an dakile ta
masu sauraro sai ku biyo mu makon gobe in Allah ya kai mu dan ci gaba da kawo wannan shirin a madadin wakilin mu Hamid Mahmud da sauran abokan aikin mu a jamhuriyar Niger da mamuriyar Amurka Nasiru Adamu Alhikaya da na jagoranci shirin ke cewa mu zama lafiya
wassalamu alaikum
kuma da lagai da Malam Nasiru yanzu kuma lokaci ne da baban gidan jibrin zai kama na sharhin jaridan Najeriya
zan fara sharhin jaridan ne da jaridar The Sun daya daga cikin manyan labaran ta na cewa yanzu haka gwamnatin jihar Anambra Charles Lodo ya ji naira miliyan 10 a matsayin tukuici ga duk wanda zai kyankyasawa gwamnati waɗanda ke da hannu wajen kashe wani dan majalisar dokokin jihar ta Anambra Honorable Ekechukwu Okoye a ranar Lahadin da ta gabata ne da wasu yan bindiga suka sace dan majalisar dokokin jihar da ke wakiltar mazabar gwamna Charles Lodo yan bindigan da sun gunta Bidle kan dan majalisa tare kuma da Ajay kan a wani tashan motoci dake birnin na Anambra. Sai kuma jaridar The Guardian daya daga cikin manyan labaran ta na cewa har yanzu shugaban kasa Muhammadu Buhari bai rantaba hannu ba akan dokar zabe da ƴan majalisar tarayya suka yi wa kwaskwari ma. Dan dai har shugaban kasa Muhammadu Buhari bai rantaba hannu ba akan wannan sabon doka da aka yi wa kwaskwari ma. To la shakka wasu jigajigan jam'iyyun siyasar Najeriya ba za su samu su kuma a ba. Sai kuma jaridar The Vanguard a yayin da ƴan takara ke ci gaba da zagaya a jihohin Najeriya domin yakin neman zaben fidda gwani na takarar jam'iyyun su, shugaban majalisar dattijan Najeriya Dr. Ahmad Lawal ya musantar rahotannin da ake bazawa cewa ya janye daga takarar neman shugabancin Najeriya. Ya ce babu ƙarshen gaskiya game da wannan labari da ake bazawa cewa Dr. Ahmad Lawal ya janye, a yau haka zai sake neman tsayawa takarar ɗan majalisar dattijai daga mazaɓarsa da ke jihar Yobe. Shugaban majalisar dai ya bayyana fatan cewa shi ne zai kasance dan takarar jam'iyyar APC idan aka kammala zaben fidda gwani. Sai kuma jaridar Sahara Reporters da ake bugawa ta yanar gizo daya daga cikin manyan labaran ta na cewa kungiyar malaman jami'o'in Najeriya ASU ta ce ba za ta janye yin aikin ta ba, duk kuwa da cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta fara biyan 'ya'yanta wasu kuɗaɗe da suke binta. A wata sanarwa da shugaban kungiyar ASU reshen jami'ar Lagos Dr. Dele Ashuru ya fitar na cewa wayannan kuɗaɗe tuntuni ya kamata a ce an biya su, kuma har yanzu gwamnati bata tabo manyan batutuwan da kungiyar ta ASU ta gabatar mata ba na cewa sai an magance su kafin ta janye yajin aikin nata na watanni uku. Babban takaddamar kungiyar ASU daga gwamnatin tarayya dai shine na gwamnati ta janye wani tsarin biyan albashi na IPPIS wanda kungiyar ASU ta ce cike yake da magudi, kamar da yanzu aka gani bayan da hukumar EFCC ta kama babban akanta janaral na Najeriya wanda shine ya kirkiro wannan tsari na biyan albashi ga ma'aikatan gwamnatin tarayya. Sai kuma jaridar Premium Times ake bugawa ta yanar gizo, jaridar dai na cewa yanzu haka shugaban karamar hukumar Kefi a jihar Nasarawa Alhaji Muhammad Shehu Baba tare da wani mataimakinsa Tani Muhammad sun samu kubuta daga hannun yan bindiga da suka sace su. Baban yaji firin murai Amurka daga Lagos.
To madalla a gaida baban gida Jibrin da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe, labarai a takaice.
To sarfiyar a takaice, shugaban kasar Poland Andrzej Duda ya gudanar da jawabi a majalisar dokokin kasar Ukraine a jiya Lahadi, inda ya bada shawarar cewa Kyiv ta saki wani yankinta ta barwa kasar Rasha domin kawo ƙarshen mamayar Moscow ta tsawon watanni uku. Duda ya shaidawa majalisar dokokin Ukraine yana mai cewa an bayyana muryoyi masu damuwa, suna cewa ya kamata Ukraine ta mika wuya ga bukatun Putin, yana nuni da shugaban Russia Vladimir Putin. Ya ce Ukraine ce kadai take da haƙƙin yanke shawara hangame da makomarta. A hali da ake ci kuma, shugaban ƙasar Senegal Macky Sall ya faɗa a jiya Lahadi cewa zai je Rasha da Ukraine nan ba daɗewa ba a madadin ƙungiyar tarayyar Afirka wanda a halin yanzu yake mata shugabanci. A ranar 18 ga watan Mayu aka shirya tafiyar, amma ba ta tabbata ba saboda matsaloli da aka fuskanta wurin shirya tafiyar, kuma an fitar da sabon lokaci. Sall yana faɗa a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz. Ya ƙara da cewa ya samu damar wakiltar Afirka ne daga ƙungiyar tarayyar Afirka na yin wannan tafiya da ita Rasha kanta ta ba da gayyata. Shugaban Amurka Joe Biden ya isa ƙasar Japan a zagayen balagurinsa na biyu da ya kai a nahiyar Asiya a matsayinsa na shugaban ƙasa. Biden zai yi aiki sosai a cikin waɗannan kwanaki biyu. A yau Litinin zai gana da Prime Minister Fumio Kishida da Sarki Naruhito, tare da inganta wani shirin kasuwanci tsakanin kasashen duniya da Amurka ke jagoranta. A ranar Talata zai karu da shugabannin Indiya da Australia da Japan don halartar taron kungiyar tsaro ta Quad.
To madalla masu sauraro, nan ma karkashin shirin namu na hantsi, sai kuma can da Asabar da misalin karfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Za kuma yi tusafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata a adireshin mu na voahausa.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatarwa, sai Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Carl, ni Sarfil Hashin Gumel da na kuma gabatar nake cewa sai Allah ya kara haɗa mu. Assalamu alaikum.